An jima ana ta tsokaci akan illolin da yajin aikin malaman jami'o'i na Najeriya ke kawo ga sha'anin ilimin kasar, kuma har yanzu an kasa samu hanyar magance matsalar ta yajin aiki. Duk lokacin da malaman jami'o'i suka tsunduma ga yajin aiki, dalibai musamman ƴaƴan talakawa sune abin ke shafuwa kai tsaye. Bisa ga yadda matsalar take karewa da kuma damuwa da halin da ake ciki yanzu, yasa kungiyar dalibai ta Najeriya ta yi barazanar ɗaukar mataki muddin gwamnati da kungiyar malaman suka kasa shirya kansu.
To sunana Comrade Usman Ayuba, kuma ni ne mataimakin shugaban ko in ce Deputy Chairman wanda ke kula da harkokin dalibai na shugaban kungiyar dalibai na Najeriya, Comrade Sunday Ashefon. Mafi abin da yasa muka shigo wannan sokutan mun zo ne akan maganar ASU, saboda a lokacin ne ga Congress ga kowa zai fada opinion ɗinsa, musamman me wata matsayi ya kamata Najeriya ta dauka ko dalibai Najeriya kamata su dauka akan wannan strike din. An zo level ɗin da aka yarda cewa gaskiyar magana mun daina yarda cewa ASU ko Federal Government tafi yajin aiki. Yanzu mun yanke hukunci 28 ga wannan wata, indai har ko ASU ko Federal Government basu yi wani abu ba, abinda zamu yi shine zamu je mu tare international airport, duk wani airport da ake tashi zama international zai zama close, kwara a ce kowa ya daina komai a ko ina, sannan duk wani federal road da take kan hanya zamu je mu blocking inta, ba wanda zai karabin federal road. Amma nasir mutun a local organization zai ce haka, a local abubuwan sai, amma duk wani abu na federal government zamu shooting din su off, su ma ASU zamu je mu condemn din su, mu kuma rufe office din su, minister of labor zuma zamu closing inta da daina wani aiki, minister of education ma kwara su daina aikin gaba daya. Kwara daga baya in an zo an yi setting din wani feature din Najeriya, saboda duk abin da ake magana ake ta Najeriya, in kuma ake ta Najeriya magana ake talaka, to shi kuma talakan shi ne dan Najeriya din, kuma mu ne zamu zama mu ma anan gaba, zama wasu daga cikin shugabannin kasa, wasu kuma abu.
So da yawa kungiyoyi na barazana har ma da afkawa cikin yajin aiki, duk da yake hakan kan kara kawo cikas ga rayukan ƴan kasa. Yanzu da yake malaman jami'o'i sun tsunduma ga yajin aiki, dokar mataki da kungiyar dalibai ta yi ba zai kara jefa jama'a cikin damuwa ba.
In an ce za a kwaci ƴanci, wasu abubuwa za su faru wanda dole mutum zai hakuri da su. Mu din nan duka muna da iyaye, kuma duka iyayen mu talakawa ne. In mun fita mun ce mai wani abin, sun san cewa wannan abin ga abin da zai resultin. Kaga kenan da a ce akwai wani laifi, tunda duk muna da iyaye za su ba mu shawara cewa wannan abin zai jefa da wani abu kamar haka. Kaga kenan ba abin da zai faru. Kamar yanda na gama Lebo, Lebo in za su yi shooting down Najeriya ba sa cewa saboda iyaye ko mu dalibai za mu shiga masifa, a su kawai wannan target din salary din ne. To kaga mu target din mu ko shi a dawo makarantar kawai shine abin da yake muke so.
To ko yaya iyayen yara ke kallon wannan barazanar, duba da cewa akasari yaran su ne wannan matsala ta fisha huwa kai tsaye.
Gwamnati tarayya da ASU kamar giwaye ne biyu waɗanda suke faɗa tsakanin su. To bai kamata a ce ya shafi talakawa, saboda haka gaskiya muna goyon bayan wannan ultimatum din da anka bayar, saboda haka ga Allah ya sa kuma zai amfani ga talakawa.
Ra'ayina dai kamata ya dai a daidaita tsakanin su da kuma ƴan makaranta din. Ina jiragen aikin bai da wani amfani.
Duk lokacin da aka samu irin wannan tankiya tsakanin malaman jami'o'i da gwamnatin Najeriya, jama'a sukan yi ta kiraye-kiraye, kuma har yanzu dai an kasa shawo kan matsalolin. Ko wannan matakin da dalibai suka ɗauka yanzu zai tasiri, lokaci ne kawai zai nuna. Muhammad Nasir, muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.